إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لتنين بيو جوتا شوال باي هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دشكرة دبو دايا دقريه دو دا سلاتين دا اكو واندا اكي فتن تاشي دا كالندر الباشي اشيرون دا وطن تقوص شكرة تا دبو بيو دا قوة مشادي ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya hada mu a cikin wannan babban masallaci da ba arga an kammala ba amma ake jiran kowannen mai bada gudunmuwa a yau kafin ya tashi ta yadda za a tara abinda za a kammala shi daga nan zuwa wata daya insha Allah dake farfajiyar wannan cibiya ta yada al'amura na addinin musulunci wanda ta fi shahara da Islamic Trust of Nigeria ko kuma ta gaice ITN da ke zangon shanu kan hanyar sabon ruwa tabbato a wannan karamar hukuma ta sabon gari a jihar Kaduna Najeriya ina godewa Allah ta'ala da ya tara mu baki daya bayan mun shaida ranar sallar Eid al-Fitr da aka gabatar a jiya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana ibadar da muka yi cikin watan Ramadan da ya gabata da wanda za mu yi a cikin wannan wata da sauran watanni har zuwa lokacin da Allah zai ɗauki rayukanmu. Baya ga yawa malaminmu Sheikh Salihu Abubakar ya riga ya yi bayani ya kuma faɗi dalilin da ya sa kuka ganna a zaune a nan domin nan wurin ba muhallina ba ne musamman dai a yau ba a tsara ba a kan zan zo in zauna a nan. Sai dai kamar yadda muka sani duk abinda bawa zai yi yana tare da cewa shi dai zai iya naka kokari na bin dalilai kamar da shari'a ta tsara amma sakamako da abinda zai bayyana yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ni ina ganin ko yanzu aka tashi ba a ce komai ba duriya akan abinda malam ya faɗa har ga ayyuka kuma haɗuwar mu kawai anan yana fa'idantar da abubuwa uku a kalla abu na farko yana nuna cewa musulmi dai har yanzu muna nan da kishin nan da aka samu na addini kuma duk inda muke sa rai za a faɗa alkhairi muna wurin. Abu na biyu wannan cibiya har yanzu tasirin ta bai gushe ba tun shekaru fiye da 30 ake gwagwarmaya a ƙarƙashin wannan cibiya alhamdulillah ga shi har yanzu wannan na nuna cewa tasirin wannan cibiya bai riga ya gushe ba. Abu na uku yana nuna cewa shantakewar da musulmi suka yi tun a da ba samun wuri ne domin yanzu dalilai suna ta ƙara bayyana na yadda dole al'umma ta haduri da ta ɗarage saɓanin da ke cikinta abinda ba zai ragu ba a iya mu'amala wuraren da za a iya yi domin ya zama an ci gaba tare a gudu tare a tsira tare. Ina roƙon Allah ya sa wannan haɗuwa ta zama dalili na haɗuwa mu baki ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna. Allah ta'ala ya tara mu da kenan da waɗanda ba ba su a nan cikin gidan aljanna a Firdaus kamar yadda muke fata a kowane lokaci. Bayan wannan yan uwa malam ya ambata mana dududu ban wuce awa 15 da samun wannan sako ba da wata sai ya zama to ko da yake ba zan so in ce hatsin ba zan yi ba amma dai ina fata tun daga malam kusa da ni akwai kuma malamai da dama da na hango su dama da hango da kuma gabana ina fata a ƙarshe za a samu a daidaita abubuwan ta yadda insha Allah za a tashi akan turbar da za mu ji cewa mun amfana da wani abu kuma na tabbata insha Allah duk lokacin da dama ta samu shi dan uwanmu Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi zai zo nan ko kuma wani wurin da kila zai dace a wannan lokaci don sauke wannan nauyi da aka bashi. Shi yasa ba ko da aka sanar da ni jiya zan gabatar da wani abu a madadin shi sai aka ce tun da dai ba ya aiko wani ya wakilce shi bane a ajiye mashi maudu'insa yana nan a hannunsa insha Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da dama ta samu zai gabatarwa al'ummar musulmin Najeriya da ma waɗanda ba na Najeriya ba bayani akan wannan maudu'i bisa yadda yake so ya gabatar insha Allah amma ni abinda na dauka zan magana akai tunda a karon farko na yadda da damar da aka bani ta in zabi abinda zan magana bisa la'akari da kuncin lokaci yana da alaka ne da maudu'in ta ta fuska kuma yana da alaka da wani daga cikin nau'o'in kalubale da ke fuskantar wannan al'umma din to amma a matsayin shimfiɗa kamar yadda shi malam ya fara yin mana shimfiɗa din babu shakka al'ummar musulmi a Najeriya da duniya baki daya na fuskantar nau'o'i na kalubale idan muka dawo gida a Najeriya za mu ga cewa kalubalen da muke fuskanta muna iya kasawa gida uku akwai kalubale daga waje akwai kalubale na cikin gida akwai kuma kalubalen da yake da alaka da cikin gida da waje waɗannan ne kalubale guda uku ina so cikin minti biyar ko goma in fara tsokaci akan su kafin in danganta waɗannan abubuwa da zan faɗi da abinda zan magana insha Allah na tarbiyya din na farko idan mun dauki kalubale da ke waje za mu ga cewa a yau ba kai a Najeriya ba a duniya baki da kamar yadda shi malam ya faɗi waɗanda ba musulmi ba sun fuskanto musulmi da dukkan ƙarfin su da dukkan abinda za su iya yi na kulle-kulle da makirce-makirce dandanin bayan musulmi da musulunci dama kuma abin nan baya ya faru ba yana da tsakan tarihi tun daga lokacin da musulunci ya bayyana ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafirai bisa sabanin aqidunsu da bangarorinsu da kungiyoyinsu sun dauki matakin yin gaba da kulle kisisiniya da shirya makirci ga musulunci da musulmi manufar su gaba daya ita ce su ga sun shafa hasken musulunci sun kau da hankalin mutane daga alkhairin da ke cikin musulunci saboda bakar aniya saboda gaba saboda hasada da ke cikin zukatansu dama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana su waɗannan kafirai na duniya baki daya ba za su taɓa gamsuwa da abin da musulmi ke yi ba har sai musulmi sun bi hanyarsu ta kafirci Allah ya tsare ba su san duk wani alkhairi da zai zo ga muminai burinsu kawai shine musulmai su kafirce wa Allah kamar yadda su ɗin suka kafirce wa Allah ko da a fili sun nuna ana tare to wallahi a zuciyarsu akwai ƙiyayya akwai gaba kuma duk lokacin da suka samu dama za su yi illa ga musulmai idan an kula da jariya ta zama lafiya da su to wallahi yarjejeniyar za ta ci gaba ne kawai idan sun ga ba su da ikon rusata amma duk lokacin da suka samu dama a kan musulmai ba za su kiyaye wannan amana ba ba zumunci ba amana ba alƙawari da za su kiyaye musulmi wannan shi ne abinda Qur'ani ya karantar da mu kuma haka za su ci gaba da wannan kisisiniya da sharri har duniya ta kare to amma kuma su dinnan suna fada waye kar ku dauka kamar yadda Bahaushe ke cewa wai kafiri na da waye da hankali ko kafiri na da hankali bai da waye a wai yana da waye da hankali wani lokaci suka amfani da hankalin domin sun gano cewa ba a kowane lokaci ne za su iya fito na fito da musulmi su galaba kansu ba sun tabbatar da haka ba zai yi ba shi yasa sarki Louis na hudu na Faransa a lokacin da aka gwarza yaƙi tsakanin su da daular da ke da cibiya a Masar aka yi musu bidi-bidi har ya faɗa cikin kamammu turku da yaƙi sai ya fito yana gaya mutanensa ku sani ba za ku iya radar daga musulmi ta hanyar yaƙi da makami ba domin kun tsara ba kun ɗaɗɗa kuɗa a hannunsu kun ɗaɗɗa kuɗa ku a hannunsu idan kuna so ku yi maganinsu ku ɓata tauhidinsu ku ɓata aƙidodinsu ta hanyar shigar da abubuwa da za su gurɓata tunaninsu ku yi yaƙi da tunaninsu ta yadda za ku iya radar daga abubuwansu a fili suna musulmi amma a haƙiƙa ba musulunci suke ba yace ta haka ne za ku iya nasara a kansu amma yaƙi da makami a fili kun gwada kun sha kashin ku a hannu. Wannan yasa suka ɗauki matakai na ganin cewa yanzu ne maimakon su ɗauki hanya ta irin abin da suka yi tun farkon bayyana musulunci, na ganin cewa sun kange mutane ɓalo-ɓalo daga hanyar Allah da ƙoƙarin hana mutane shiga musulunci. Suka yi ƙoƙarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yaƙe shi, suka kashe mabiyansa, suka shiga rigar musulunci ta hanyar bayyana imani alhali sun ɓoye kafirci, suka yaɗa wutar fitina da sharri da saɓani a tsakanin musulmi, suka shiga ƙungiyoyin asiri don yin faɗa da musulmi da musulunci, suka ɗauki matakin gurɓata aƙidar musulmi, suka yi yaƙi da suke kira yaƙi na alamar gicciye al-rubu salbiya domin addinin Kirista zama shi ke da iko a duniya baki ɗaya, suka yi mulkin mallaka al-isti'mariya a kan al'ummar musulmi, suka yaɗa aƙidar ƴan ƙasanci da ƙabilanci al-sawiya domin mutane su riƙa nau'i da bazumunci a cikin mutane, suka yi ƙoƙarin ganin sun fitar da tsare-tsare na yaƙi da tunanin musulmi don su cimma wannan abu da Malam ya faɗi, wannan ƙuduri nasu na sabon tsari na duniya, wato al-nizamul alami al-jadid, da yadda zai zamanto musulmi an ɓata tunaninsu, an ɓata tsarinsu, an gurɓata tarbiyyarsu, an shigar da ɓarna a cikin al'ummarsu, mata sun lalace, yara sun zama mashaya, addini ya zama suna a baki, amma aikata babu, mutane su riƙa ganin akwai ƙyama ko kuma akwai ƙauyanci wajen bayyanar da musulunci a fili, musamman a cikin al'amura na gwamnati da siyasa da tattalin arziki da tsarin ilimin zamani da sauran abubuwa irin wannan, sai dai a koyi. Domin su yi hakan ya zamanto sun shiga ƙarƙashin ƙungiyoyi masu sharri, ƙungiyoyi masu ɓarna, domin su yaɗa waɗannan ƙudurori nasu ta hanyar ƴan mishan, wato wanda suke kira at-tabshiriya ko da turanci missionary. Suka shiryar da wasu zuwa da falsafa ta sanya shubha a cikin karantarwar addini baki ɗaya, waɗanda ake kiransu orientalist, ya zamanto da sun karanta addini amma suna ɓarna a bayan ƙasa, tunda dama ba musulunci suka karanta da niyyar su yi musulunci aiki ba, sai dan su ɓata shi. Suka shigar da tsarin da Yahudu suka sa ma kansu da da'awar martabar Yahudanci, wato government ɗin ta Zionism ko As-Suhuniyya. Suka yi ƙoƙarin shigar da ƙungiyar asirin nan ta Freemasonry, wato Al-Masuniyya, cikin tsarin wannan ƙungiya ko ƙudurin nasu domin amfani da su a ɓata musulunci. Suka kawo ƙungiyar Rotary, suka kawo tsarin secularism, cewa addini daban, daula daban, wato addini daban, rayuwa daban, in za ka yi musulunci a masallaci, amma cikin gwamnati babu, tsarin siyasa babu, tattalin arziki babu, shugabanci babu, ilimin zamani babu, ba ruwanka da musulunci sai dai kawai a masallaci, alaƙa ce khasa tsakanin kai da ubangijinka. Suka yi ƙoƙarin ganin cewa sun ɗora mutane a kan tsari da al'adu na Turai, westernization. Duk wannan sun yi ne domin su yaƙi tunanin al'umma, su ɓata tunaninmu, babu ƙalubale da ke fuskantar musulmi daga waje kamar wannan, wanda wannan yana da kyau ƙwarai mu fahimta, mu zamanto a farke ta yadda za mu san irin abin da za mu fuskanta daga waje kenan. A cikin gida muna da ƙalubale kamar yadda muka sani. Ƙalubalen nan ya haɗa da harka ta ilimi. Daga cikin manya-manyan ƙalubalen akwai jahilci, kuma dama duk wata hukuma ko duk wani tsari da ke so ya zalunci al'umma yana amfani da talauci ne da jahilci, domin in dai aka ce mutane na cikin talauci, to yaushe ma za ka yi tunani? Ina yanci? Bayan kana tunani za ka fito? Idan akwai jahilci to baka ma san ƴancin ba, ballanta na ka neme shi, baka san meye daidai meye ba daidai ba, baka san mene ne zai gyara ba meye zai ɓata, baka san amfani ba baka san rashin amfani ba. To waɗannan duk da cewa kamar da Malam ya faɗi ƙalubale ne da ke fuskantar mu, in mun ga dama ba iya duban shi daga waje, mu ce an danne mu, an kawo tsare-tsare da tanade-tanade waɗanda ba su haifar da komai gare ba sai sharri, an sa mu cikin talauci, an sa mu cikin jahilci. To amma kuma wani hanzari ba gudu ba, ni ina ganin ɗoriya a kan abin da aka yi mana, to mu ma mun yi wa kanmu mummunar illa a wannan fage ɗin. Misali a hakan da muke ciki na cewa an danne mu, na cewa ba wani tsari da aka yi don ya amfani musulmi, tsari da zai kawo amfani cikakke ga musulmi a fagen ilimi da abin da ya shafi tattalin arziki, amma mu ma wani ƙoƙari muka yi?
shekani nake daukar wannan rigima ce ko ko matsala ce a cikin gida domin sanannen abu ne cewa yau a fagen ilimi na addini galibi muna gononi kokari muke mai gini akan condition na toka zaka iske mutum ne da ya kamata ya karanta littafin al-akhdari ko littafin arba'un an-nawawi ko abin da bai wuce littafin iziya risala ba sai ga dandanan littafi mujallabi 20 yana ta kayan sa kina ba gonan gado ya sai da shi wannan littafin masha Allah ba matsala to amma inda matsalar take a inda yake dauka a nan zai koyi karatun da zai koyar da wani kada ka gura ka matsala sai da mutum a inda mun addini ana gonono ne domin an yi tsayawa a sarki ne to za a samu ilimi bidikka ilimi bil asara to da za a koyi a gaban to fitattun malamai kamar yadda magabatan mu suka zama kowa ya san ayyukan musulmi muna da rauni a fagen ilimi musamman mu a Najeriya hatta ma da barazana da ake yi da kafafa a tsakanin musulmin Najeriya da cewa wata yan arewa da wata yan kudu to yan arewan da ke daukar kamar yan nagada ne a cikin addinin in ka dauko masu kokarin karatun addini a yau to yan uwan musulmi da ke kudanci musamman bangaren yan uwan Yarbawa sun fi mu kokarin karatun addinin ma a yau in ana maganar karatu ne mai sauki kaga to nan yau in kana maganar kalubale to karatun addini a yau lokacin da za ka ba mu shi ba mu ne zamu ba ka mu amma ina muke dan nan kana ka dawo bangaren ilimin zamani na ba da wannan misali a Kaduna a cikin wannan azumi da ya gabata a masallacin Katuru Road nake cewa ya ishe ka misali in ana maganar ilimi na zamani ko ilimin da ake cewa na boko daga cikin ma'auni mafi kyawu da za ka ɗauka shine ka duba su wane ne suka zama secondary school kuma suka ɗauki jarabawa ta share fagen shiga jami'a to da ɗan misali a shekara ta 2008 waɗanda suka yi rajista ta rubuta jarabawan share fagen shiga jami'a jam fiye da mutum miliyan ɗaya ne a Najeriya amma a cikin wannan adadin duk faɗin jarumin arewa gaba ɗaya zan ambaci arewa ne ba don wani abu ba sai dai saboda nan musulmi suka fi yawa in ka ambaci arewa kamar kira maganar musulmi ne ta haka cewa a kudancin Najeriya maso yamma wato south west inda kuma yarba suke mu muna da kimi musulmi sun fi yawa duk da cewa ana ta kokari a danne su musamman daga lokacin da Obasanjo ya zama shugaban kasa ya zama minista a shekara ta 8 ba na jin ya ba bayar da musulmi tsara ɗaya saboda ya raina yan uwansu kuma yana da ajandarsa ta rufe da musulmi da danne su da ganin cewa ba su samu komai a cikin al'amarin Najeriya ba. To amma in ka dawo da arewa ka iya cewa kashi kila 65-70 na duk wanda ka zauna arewa musulmi ne. To ga misali a adadin nan miliyan ɗaya na wanda suka zauna jam in ka kira jihohin Benue da Fara da Kogi a cikin jihohi 19 na Najeriya a arewa jihohi 16 a cikin miliyan ɗaya da ɗoriya mutum 73 ne ta can suka zauna jarabawan jam a yayin da jihar Ilo ita kadai tana da mutane 100,000 jihar Kano da ke da mutum miliyan 10 da yan kai wanda kashi 97 bisa ɗari duk musulmi ne wasu ma na cewa 99 amma mutane 10,000 ne suka zauna jarabawan jam a wannan shekara. A shekara ta 2009 mutum miliyan 1,182,381 suka rijista a wannan adadin jihohin da ke gaba Imore da mutum 106,000 da ya kai sai Anambra mutum 78,000 da ya kai sai Delta mutum 77,000 da ya kai sai Edo mutum 65,000 da ya kai sai Ogun mutum 58,000 da ya kai jihohin da suke baya gaba ɗaya a wannan rana wannan shekara jihar Gombe jihar Sokoto jihar Taraba Kebbi Zamfara Yobe a ciki akwai inda ba musulmi suka fi yawa to kuma su ne da baya a wannan fagen kaga ba kowa su da mana wannan ba. A shekara ta 2010 mutum miliyan 1,375,000 ne da yan kai suke rijista a wannan adadi jihar Imola gaba da mutum 111,000 da yan kai sai jihar Delta mutum 86,000 da yan kai amma jihar da ta fi kowa ce baya a wannan shekarar jihar Zamfara ce mai mutum 338,000 bayan da gwamnati a ciki bayan sun tare a nuna ta ciki akwai a shekara ta 2011 mutum miliyan 1 da suke cikin rijista a wannan adadi da yayin da suke baya gaba da jarumi shi da ne alwa kuma dukkan wannan kashi 97 bisa dari musulmi ne to ko da a banan nan a bana an samu mutum miliyan 1,500 da yan kai da suke rijista a wannan adadin kilo tana gaba mutum mai 1,127 da yan kai suke rijista a nan gaba 184 amma jihar Jigawa 11,100 da ɗan ɗoriya kaɗan jihar Kebbi 7,000 da ɗoriya kaɗan jihar Yobe 6,000 da ɗan kaɗan jihar Zamfara 5,000 da ɗan kaɗan jihar Sokoto 5,000 da ɗan kaɗan shin wannan ko da wata irin ka'ida ko wata irin wato doka doka ko wani irin tsare-tsare gurin tarayya kai ya kamata wannan da zai zama shi kaɗai ne muke da shi shi yasa ne nake ɗaukar matsalar ilimi na daga cikin matsalolin na cikin gida in mun ɗauko sama abin da ake kira tsare-tsare ko dokoki policies za mu da an danne mu musamman tun da har yanzu ba za mu fushe ba muna kyaman tsarin kasancewar tsarin yana da irin nasa bala'i babu larura ce haka muka tsinci kanmu haka kuma muke rayuwa domin kamar yadda malamin mu shekaru da abubakar Allah ji kansu kasance yana faɗi da bakin kirin ga baki-baki sai na makalu da lene na mai zamu yi mu gyara mu kyautata ko za mu canza ta yadda zai zama an ɗora tsarin yadda ya kamata amma ko a haka ɗin a ina muke kun je ilimi kenan talauci talauci mun san babban bala'i ne ko mun san cewa tabbas akwai tsare-tsare da gwamnati take yi domin ta ga cewa mun rayu cikin talauci to amma mu kuma din me muke da kanmu akwai wanda zamu iya yi wanda zai taimake mu daga talauci ko da mu yi ba amma kuma muna yi mu muka fi yawan san Allah ba ku Allah karbi dan Allah ya ba ku ba mu me muka Allah ya ba mu ba ku mu muka fi yawan mabarata mu ne muke daukan bara ma addini har ma muna da tsayoyin mu da hadisan mu da muke kawowa don kare bara don kare maula don kare abubuwan da ba sa haifar da ɗan ido gare mu kun ga wannan babban bala'i ne a cikin mu abu na uku na cikin gida rashin haɗin kai kowa ya sani ba ku yi yasa ku gano kanu da lele babba da ke fuskantar musulmi mun ki yadda mu haɗu mu taimaki addinin Allah mu taimaki kawunan mu mu raya addini mai dawa mu tabbatar da wata manufa ta musulunci manufa ta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ban ƙasa sai ka alkhairi ya zo in ka kamo wannan sai wancan ya bauɗe in ka je ka taɓa wannan sai wancan ya kalla sakai ta mutanen da suke zama waida a wasu wuraren sai abubuwa tare a wasu wuraren kowa da ya dawo masallacinsa sai ga yana sakin bol na magana yana magagganar da kai ka ce bai taɓa sanin wani abu game da wancan ba yadda ka san alaƙar annabi da kafiri kai ka ma ji muni dan girman Allah mutane haka abin yake ko ba ka ba wannan rashin haɗin kan wannan safanin da ke cikinmu kuna tunani yana jawo mana karamar ina ce a yau saboda ba a dan muke ba 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 abubuwa tare mun ke da mu haku kan karantar Qur'ani da Sunna bisa fahimtar mabata na kwarai mu kyautata tunanin mu mu kyautata tsarin mu to zama zama kamar da ake cewa ba annata da ta ilmi islami fi balad ta jin ka ta yi maka susan da rahu kan tsarafin ayyukan kullum ta rufa da wadata ya mulkuna sha'anu da kuma hu da zama kama mun zaman to a dadda ta kamar wasu tsuntsayen da ba su fuka-fuka da za su tashi ba Allah ya gari ba mu da cewa Allah ya gari wai irin abin da ake cewa wa yakud al-amru hina tajibu tayyib wa la yastashwaruna wa hum shuhudu idan ba mu nan za a yi hukunci ba za a jira mu ba in ba mu nan za a yi ba mu ba za a shawarce mu ba haka ba muka waye gari ne a tsari na siyasa a tsari na tattalin arziki a tsari na shugabanci don me don saboda ba mu da tsari na bai daya ba ma magana da lauya guda ba mu da shugabanci na bai daya ba mu ma yadda ko da a babin lalura da siyasa ta zaman ta cewa mu ce to muna da wanda in suka yi magana za mu yi gaba ko wa ce ga'in Allah bakin ku Allah karɓa mu wannan na daga cikin manufofin wancan kundi da muka yi magana amma kuma muna ganin yadda mu mu ka fahimta ko muka fahimta da gangan amma muka ce daukan matakai da za su samu magance wannan yana daga matsalolin na cikin gida matsalar tarbiyya muna je muna gani abubuwa an saki kowa ya dauki jalibinsa ya bada gudunmuwa wajen ganin tarbiyya ta samu a kamar da malamin yake fadi a farkon mukaddimar sa kowa sai ce in jifa ta tsallake ka ta ta bayyana rayuwa ne a mujtama a wannan society din ko da shi ya tsallake to yayin shi ba duk tarbiyyar da mai yayin sa ba za su mu'amala da yayin dan uwa ba da rangi ba za su mu'amala da babban ba na tuna ne a cikin gida ba za su fita je wurare da yawa ba in unguwar in garin in al'umma ta gurɓata shi yayin da za su tsira amma sai aka wage mu saki iyaye ba ma aiki mu yadda ya kamata dangi da yan uwa ba sa taimaka mana malamai suna da sakaci a jami'an tarbiyya sai dai su ga karatu amma ba su tarbiyya hukuma ba abin da ya dame ka da mu mu lalace mu tabbatai ba ruwanta bane abin da ya shafi a daruriyatul khams wanda ya zama wani guda biyar da ya kamata hukuma shugabanci ya ba da kariya ga al'umma a kansu domin duniya ta nuna lafiya sai zan ba ku a ba da kariya ga addini sai zama addini ya zama abin wasa ana ma wasa da shi ne kawai da kana so a cima buri in ana magana sai ba ruwan siyasa da addini in kuma ana so a ci sai ana sai a ce malamai zo su addu'a in al'amura ta rikice sun lalace ta lafiya zuwa addu'a a yi hukuma a nuna lafiya kuma an ce siyasa da ranka da addini a cima ranka da siyasa in ana magana za a ce a ba da hutu don saboda wani al'amari na addini amma kuma an ce wai dokar cikin Najeriya ba ruwan siyasa ba a ba ruwan da addini kaga wannan albun da kan zabo ne ba a san a kare martabar addini ba a san a kare martabar mutunci an ba da dama a yi zina zinan wuri ba laifi auren wuri tallace har ma an yi doka a kan yin auren wuri na da hukunci mai tsanani da ake so a yi musulmi in sun aure da 'ya'yansu da wuri amma zinan wuri babu doka a kanta ban da wannan magana a kan tsare mutane mutunci su rika shiga mai mutunci a makarantu a wuraren aiki da duk inda za a ce al'umma ke taruwa babu so ake yin kowa ya watsi da lamurransa ana ta kokarin a shigar da batanci da farfaganda ta yadda mata musulmi za a zama tuna latattu su ke yin haihuwa su ke tarbiyya su ke yin shiga ta mutunci wanda za ta kawo al'umma ci gaba banda wannan abin da ya shafi dukiya an kasa ba ta tsaro an waye gari dukiya ta zamanto sai dai abin da Allah ya yi kai za ka je ka nemo kai za ka ba ta kariya kada a kan hanya za a cire ku a hanya a ce ku kwanta a kan titi a kwashe muku abin da kuke da shi in an ga dama a harbe ku in an ga dama a sa mota su zo ta take ku kamar yadda ya faru a hanyar Lagos ba ka da dama a gidanka da ɗan abin da ka mallaka bayan ka sha wuya za a iya zuwa a kwakwasa ma ko ba in kai magana a ce mu ne buɗe in ko muka shigo in baka buɗe ba duk abin da za ka kai ka ga kai kake ba kanka kariya ba wanda ke ba kariya sai ubangijinka dama shi ne ya ba da kariya to sa'an nan kuma sai kai abin da kai makanka alhali hakkin hukuma ne ke maka wannan abin da ya shafi hankali Allah ya gane dama a magarinsa shaye-shaye ko'ina dokokin da ake cewa akwai su sai ka rasa menene amfaninsu kasancewar waɗannan abubuwa na shaye-shaye da suna burjik a cikin al'umma na ba da wani misalin a Kaduna yanzu ba a tsakanin shekara ta 1990 zuwa shekara ta 2009 a tsakanin shekara 20 kenan ko hukumar NDA ta kama mutane ɗan Najeriya matasa a kan laifin shan wiwi da sauran abubuwan da ke sa maye fiye da mutum miliyan biyu miliyan biyu da 2794 da ya kai a shekara ta 2008 kawai sai da a samu mutum 335 da ya kai kuma abin mamaki jihar Katsina ita ce a kan gaba mai biya mata jihar Lagos mai biya mata jihar Kano duk waɗannan jihohin uku ba musulmi ne kashi 70 da ya kai ba amma na da sai na kace 70 amma ka tana aje 79 ne kano ba aje 77 ba da kare ne kenan musulmi su suka fi shaye shaye ko ba ka ne a Najeriya su suka fi shaye shaye musulmi su suka fi shaye shaye wannan mene kenan da sauran su in ka dauko karanta ba su gari a Najeriya ana sana'anta karanta ba kara na google ka duk shekara ana sana'anta miliyan 93 ko ba ɗaya da take kwantai har sai an je Niger an tafi Ghana an yi tari kafin shekarar ta kare a yau ana maganar cewa akwai matasa miliyan 11 da rabi masu shan taba sigari a Najeriya akwai mutum ɗaya bayan ɗaya 150 zuwa 300 kan kasa da shekara 18 da suka kamu da cututtukan da ke da alaka da a shata ba a gaban ka ba wai kai ka sha da kanka ba
ba
aka waye gari a yau ana shan maganin tari da nalin domin albari a shekara 2008 an tabbatar bisa kididdiga cewa a cikin jihar Kano da Jigawa kadai jihohin nan biyu kadan kowace rana ta duniya ana shan ya kwalaben da nalin miliyan 3 kowace rana kwalba mai suna kwalba ta da nalin miliyan 3 kowace rana a jihar Kano da Jigawa wannan ba matsala ce ta cikin gida ba me yasa akwai dauri ne a tare a tare a tarbiyya sannan kuma ga dokoki muggan dokoki daga hukuma ita kuma to ban da waɗannan akwai kuma ƙalubale waɗanda ke da ɓangaraji suna da ƙwai biyu ƙalubale mai kama da cikin gida da ƙalubale mai kama da waje kun ga ƙalubale mai kama da cikin gida akwai abin da ya shafi tsaro tsaro abu ne da ya shafi musulmi su a kan kansu sannan kuma abu ne da ya shafe su daga wajensu domin kowane a nuna rabo a yau ɗanyen yana maganar tsaro musulmi kawai yake cewa yana ganin laifin musulmi ne yana ganin su suke kawowa rashinsa yana ganin su ne kaza da sauransu waɗannan matsaloli kowa da ni da ku da waɗanda ba su nan sun san matsalolin suka daga al'umma to ne a ƴar ƙaramar fahimta ta ina ganin tarbiyya da aka yi sakaci da ita tun daga farkon lamari tun da turan gini turan da ne kuma al'amuran nan da lakasar ke tasowa duk wanda ya zama shugaba ya zama wani abu da bayan saɓanin da al'umma take so duk wanda ya zama matashi ya zama wani abu da bayan saɓanin da al'umma ke sare duk wanda ta zama uwa ta zama wani a wata abu da bayan saɓanin da al'umma ke sare in ka ɗauko al'amarin daga ina ne daga ƙasa ne wajen tarbiyya shi yasa sai na ga tun da ba yake lamari yake to ni ba zan amfani da wannan dama in tunatar da mu wajibin da Allah ya tsora mana dangane da tarbiyya in na gama zan alakanta abin da kuma shimfiɗar da bai insha Allah tabaraka ta'ala wannan ita ce shimfiɗar tawa kun ga ai ko kuke ko mun so mun san cewa dai al'amarin tarbiyya na daga cikin matsalolin al'umma wannan matsala ta cikin gida domin maganar ita ce mai gyara kayanka me muka yi don ganin mu rage mu kawo matsaloli tun da in duka yawa daga wani ake fara da ka ake da ake fara sai a tara da sanaka domin muka yi wannan in Allah ya sanar da yawa daga cikin matsalolin mu za su rage da shi dai muna ta san rayuwa muna ma ta rayuwa amma muna gaba da kiyaye wanda shi ne abin da ya dace da duk wani tsari da ya zo mai kalu da lantar mahaifi ko ba ka bane to amma kuma sai zaman to rayuwa mun yi da arziki ne mun yi da kyautar ki daga Allah amma kuma kamar ba mu gode wa Allah akan wannan kyauta da ya mana da shi Allah ta'ala da kansa ya ga mana haihuwa arziki ce amma ya gorantawa annabawansa akan haka ya goranta mana gaba daya don shi Allah a bari ya isa yi wannan gori da ya ba da haihuwar domin wanda bai da shi yana so ya haihuwa ga shi na cikin suratul nahl sura ta 16 aya ta 72 Allah ta'ala yana faɗin wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa rabbakum min at-tayyibat Allah shi ne wanda ya sanya muku abokan zama mata kenan daga kawunanku daga Adam akai Hawwa alaihi wassalam ya sanya mana ƴaƴa da jikoki in ji shi daga waɗannan matan da wani ya kuma ayyuta mu daga dara ɗan abubuwa a shi ka ga yi wa arziki ce kuma kyauta ce kamar yadda yanzu cikin suratul shura sura ta 42 aya ta 49 zuwa ta 50 lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha dhukura wa yahbu liman yasha adh-dhukura Allah zai wajewa zukurana wa inasa wa ya ja'alu man yasha'u aqiba innahu alimun qadir a shike nan haihuwa kyauta ce Allah ya baka ƴaƴa Allah ya baka kyauta shi yasa hadisi ne cikin sahihu muslim da Allah sallallahu alaihi wasallama da aka aika masa Ibrahim da dai da alfidar ya fito aka sanna a kudari sai ya je kalli sakonsa yace Allah ya azurta ni yayi mini kyauta da da a daren yau na sa mai sunan babana Ibrahim ashe kenan haihuwa kyauta ce Allah yana bada ta ga wanda ya so ya bada ta ta mata ga wanda ya so wasu ba su maza wasu ya samu su mallaka mata wasu kuma ba su yi dan adam adabiyarsa yana jin daɗi yana farin ciki idan aka haifa masa yaya kai kuma bai samu ba yana roƙon Allah ya bashi kuma aka yi ga shi na cikin surata al-Imran sura 38 fadin Allah ta'ala hunalika da'a zakariya rabbahu قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ما يسعى النبي ذكريا وانا أدعاء سبو دبي سامو دعوة أو أن النوك سندك أدعاء لكم بيتر كان القرآن يا شي كروما سوا يا توفا بيدعاء سبو دعاك يريك الله يغش دم أدم ولا سنعاء هاي هو نعمة تاكما دعاك بقبيعة الأدم دكما أنا إذا الأدم دمن الله يسعني يا أمتهم أدو da aka kawata wa iyaye sha'awarsu Allah ya sanya yaya a matsayin daya daga cikin abubuwan da ke sanya yawa dan adam ido yakan ji dadi ku duba ku gani a cikin suratul yusuf sura ta 12 aya ta 21 da Allah ta'ala ya bamu labarin annabi yusuf lokacin da aka sai da shi a matsayin bawa bayan an tsince shi a rijiya ko shi wannan aziz da ya kai shi gida me ya ga matarsa tunda bai da kamar da kare da ya tabbatar mana kuma haka ba abin da yake mata kamar da Allah ya ba labari wa qala allazi ishtarahu min misra limraati akrimi makawala asa anna fa'ala aw min aw natakhidahu walada ashe dan adam na san da dan bai samu bai kan dadi dan da yana zama ado yana zama kawa yana zama gari ga dan adam haka nan ku duba Asiya matar Fir'auna Asiya matar Fir'auna kamar da zai ta fito ta Asiya lokacin da aka tsinto Annabi Musa a cikin abin da aka sashi ko dole kwariya ko ba menene ne abin da aka sashi a cikin da aka tsinto shi aka kawo Fir'auna Fir'auna shi gida shi gida ai Fir'auna an gaya mana da nassin Qur'ani yana tarkashi duk yaya ba haka ne amma me matar take Asiya wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtulu أتعلم فعلا أو نتخذه ولدا كنت قررة عين ليه ولد وإن سنين دون أجرين إذا كما يكلم سمجدادي لا بكلم مجدادي زي زمان أصبعني دين كما مركيش أمتين تاتين نسوء أمتك تنسى أقودا معي تبني كما إذا كتا أدم شر سوى لا تسيد بك وإن قرآني أبدا يقابل كنا أصلك لقصص سورة عشرة تقص آية ترى دابا كما الله يتزول للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة البنين سيشبو على إبراهيم سورة توف آية شاهدو هكذا أكاد سورة شاهدو آية 40 شنع الله تعالى يأتي المال والبنون زينة الحياة الدنيا فأتنقوا أنه أنا لا ثبت دواء أن دباس أنا شين يسابو يا أنا جن هو أكا مني ما تعال بركة هو أكا مني ما تبحرية ما تتوصلي ما تسنى إدانوا da za su tsaya makwatinsa in ya mutu su ci gwamnansa su ci gaba da wurin da ya tsaya ko ba ka laifatar mu ba ba ka laifatar mu ba annabawa kafin mu sun yi irin wannan addu'a ɗin manyan mutane kafin mu sun yi irin wannan addu'a ɗin ga shi nan a cikin suratul maryam fadin Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta 2 zuwa ta 6 da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba mu labari cewa zakariya ya yi addu'a yace fa habli min ladunka waliya sai ce ne yarithuni wa yarithu min ali yaquba kowa ina so dai shefi shi inda aka aika alkhairi ne inda ba kan shaye shaye bane inda ba kan sata bane inda ba kan cin zarafin al'umma bane inda ba kan ciyar da al'umma ba bane baya son dan ke gaji shi a nan ko amma aika alkhairi ba ko sai ce yarithuni wa yarithu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya bayan Allah kullum addu'a suke nan Allah ya gaba da haka a suratul furqan sura 24:74 wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ashahidu wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ay waj'alna nahnu wa'iyatu ko da Allah na alu wa hum ya mutakala ibada ko wai da so dan shi zaman kirki ya gaje shi ya mai gwanan sa idan ya zaman to ba shi a duniya sheta ba ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala a kabul quran din sa yake cewa inna ar-rajula yawaddu an yakuna waladuhu khayran minhu tabi'a ce ta mutum yana so dan shi shi inda take yake alkhairi to amma yan uwa ga ana hanyar ba gudu ba ka samu da da dai mai gurbin ka ya zamanto mai sa maka sanyin gidan ya zamanto nagari mai albarka mai biyayya mai tausayi wanda zai amfane ka lokacin da kake raye in ma ka muke zama da amfani gare ka hakan na buƙatar ne kawai mutum in ya mai da himma bisa dangantakar sa Ubangiji subhanahu wataala wajen yin tarbiyyar ƴaƴansa tarbiyyar da ta dace yadda zai ci moriyarsu a duniya in ma a duniya ya ci moriyarsu yana cikin kabari sakaci wajen tarbiyyar ƴaƴa na jawo matsala ga iyaye mun san haka ko da ba dai Allah ya bayyana mana ƴaƴan nan gaba ɗaya su jarabawa ce ko dai kace ne ko kai ne ko ka faɗi idan ya zama an yi sakaci wajen tarbiyyar su da nuna musu hanya ta ƙwarai da ƙora su akan turba ta gari aka yi sakaci wajen daidaita tunanin da yin musu saiti wajen tabbatuwa akan imani akan ayyuka na alkhairi akan kyawawan ɗabi'u akan bautar Allah akan kawo amfani ga al'umma to suna iya zama haɗari ga mutum a cikin rayuwarsa kuma ko a lahira to ba akwai magana domin za a yi tambaya a kai kamar yadda Qur'ani ya nuna mana hadisai ma suka nuna mana kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da sakaci dangane da lamarin ƴaƴa saboda ya bayyana cewa ƴaƴa ma na iya jawo iyayensu na dama ƴaƴa na iya jawo wa iyayensu na dama idan ba su ɗauki matakan da suka dace ba bisa muwafaƙar Allah ta'ala a suratul Taghabun sura ta 64 aya ta 15 Allah ta'ala ce innama amwalukum wa auladukum fitna jarabawa ce kuma a cikin Taghabun din dai Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 14 kafin wannan aya kenan ya bayyana cewa lallai lallai su ta ƴaƴa daga ciki ana so ta wurin maka abokin gaba domin yadda lafiya domin zai iya sabuntar da kai daga addinin Allah ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum in kai sakaci ƴaƴa suka shagaltar da kai daga alkhairi suka shagaltar da kai daga bin Allah suka shagaltar da kai daga abin da za ka yi ka kawo wa duniyar nan amfani da shi ko da Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi soyuwa mafi soyuwan bayi a cikin ku shine wanda ya fi kawo al'umma amfani baki daya ko mafi soyuwan ayyuka wajen Allah shine ka shigar da farin ciki a zuciyar dan uwanka musulmi ko ka taimaka masa wajen biyan bukatarsa ko ka taimaka masa wajen yaye masa wani bakin ciki ko ka taimaka masa wajen ciyar da shi daga yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ka taimaka wajen biya masa bashi yace ni in kai kawo wajen taimaka wa dan uwa na musulmi ya biya bukatar sa ya fi soyuwa gare ni kai da yi itikadi da kwana 30 to idan kai zaka ci aka waye gari danka baka yi masa tarbiyya ba to sai zama maka fitina kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah a cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta 9 da ba gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Ya'la ya rawaito wanda Sheikh Al-Albani ya sa hadisin a cikin Sahih Jami hadisi mai lamba ta 1990 cewa innal walada madkhalatun madbalatun madkhalatun madbalatun makhalatu yakan jawo iyayen da su rowa su kiciyar da wanda ya zama dole su ce da shi amma ta tuki wai suna jiran su mutu su zama yayin su dukiya hakan na akwai kuma akwa mat balatu su kiciyar da addini saboda ya kasu mutu kwayar da shawara wala ji jari tsari ba, ba za su zama gaskiya ba, ba za su zama tare da masu gaskiya ba, wai dan kar su mutu da wuri, ɗayan su ga cikin wahala. Hakan na akwai ko biyar kuwa mazhalatin, ba za su yi kokari wajen neman ilimi don za su bauta wa Allah ba, wai dan kada a ce ayyansu ba su samu abinci ba a yau. Kullum suna nan wajen noma, ba da lokacin za su koyi yadda ake karanta Qur'ani, su fahimci yadda ake tsarki da alwala da abin da ke addini. Mazhalatun ta yana iya zama abin bakin ciki ga ɗan ubansa, wani mutum kullum uban har ciwon zuciya ya kama shi, saboda ya sakaci wajen tarbiyya. Kai ya zuwa ɗauke shi a matsayin mai gadi, yana ce ubansa mai gadi ne, yana jira giwa ta faɗi a sharuru. Me ya kawo wannan sakaci wajen tarbiyya? Ta haka cewa ana iya samun jarabawa, kai iyayenka amma Allah ya jarabe ka da ɗa, sai zaman to an samu jarabawa. Kun ga gidan da ke da tarbiyya, in aka samu yaro mara tarbiyya, wannan mai sunan shi jarabawa. Gidan da babu tarbiyya, in aka samu ɗa mai tarbiyya, me aka samu? Zakka. To ana iya samun jarabawa kai iyayenka amma Allah ya jarabe ka, domin ya jarabi bayansa da suka fi ka a wajensa. To amma kai wajibinka shine ka ɗauki mataki irin wanda za ka ɗauka don ganin cewa ɗanka, ɗayanka, ɗayan dangi da maƙwabta da sauransu sun samu tarbiyya. Kalmar tarbiyya da nake ta'ambata a Larabci ne, kun dai sani, sai dai kawai yau da gobe a Hausa an kwantar da kalmar, har ta sa idan yau ka ambaci kalmar kowa ya san ta kawai ko. Amma malamai abinda suka ce tarbiyya kawai dai a takaicen takaitawa ta kunshi kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa don ya zamanto cikakke a ɓangaren lafiyarsa da hankalinsa da aƙidarsa da ruhinsa da ɗabi'arsa da mu'amalarsa da wayewarsa ta hanya mafi dacewa bisa karantarwar Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai na da da na yanzu waɗanda za su taimaka wajen yin tarbiyya ɗin. Lallai da mu sani ƴan uwa, wannan tarbiyya da muke magana a kai wajibi ne da Allah ya ɗora a kan iyaye. Ɓangare na farko kenan ko? Sai suwa dangi, sai suwa malamai, sai suwa shugabanni, sai ɓangare na biyar sauran al'umma baki ɗayanta. Iyaye su ne kan gaba, domin su suka haifi ɗan, su ne sanadiyyar zuwan shi duniya, don haka su suke da matsayi na gaba a wajen wajibin yin manayan tarbiyya. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Tahrim sura ta 66 aya ta 6 ya ce, ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilamun shidadun la ya'rifuna allaha ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun. Kun dai san fassara. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda ya fassara wannan ayar, yake cewa abinda Allah yake nufi da ku anfusakum wa ahlikum nara shine allimuhum wa adibuhum, ku ilmantar da su ku masu ladabba, ku koyar da su ladabbar rayuwa, ku gyara imaninsu, ku ɗauki mataki na kyautata aqidarsu da ibadarsu da mu'amalolinsu, su zama sun mutane na gargaru ba son kawo ci gaba da al'ummarsu. Ku ilmantar da su ilimi, ilimin da za su bauta wa Allah da ilimin da za su yi sana'a domin su rayu cikin jin daɗi. Haka na rawaito daga Al-Hasan al-Basri yana cewa abinda Allah yake nufi da ku anfusakum wa ahlikum nara shine muruhum bi ta'atillah wa allimuhum alkhaira, ku umarce su da yi wa Allah da'a kuma ku karantar da su alkhairi. Dawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin wannan hadisin dogo da Imam Muslim rawaito game da kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yake cewa rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum wa mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha wa huwa mas'ulatun anhum, da uwa da uba duk an hada cikin wannan hadisi kowa yana da wajibi na yin tarbiyyar yaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha sa'ilun kullu ra'in amma tarahu akida an bayya, Allah zai tambaye duk wanda ya bashi wata amana, ya bashi wata ajiya, shin ya kiyaye wannan amana, wannan wannan da aka bashi ya kiyaye ko ya tsora sa? Hatta yas'ala ar-rajul, hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti, har sai Allah ya tambaye mutum game da gidansa, mai yayi game da ƴaƴansa, mai yayi game da waɗanda ke ƙashin sa, yaran gida, mai gadin sa, mai masa hidima, mai kaza, mai kaza, da ƴaƴan dangi wanda duk suke sai Allah ya tambaye shi ranar kiyama game da su. Al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu yana cewa wani mutum, "Ajnibnaka fa innaka mas'ulun an waladika, ma za addabtahu wa ma za allamtahu wa innahu lamas'ulun an birrika wa tawahiyatihi laka." Yace kai ma ɗanka tarbiya, domin za a tambaye ka irin tarbiya kai masa, za a tambaye ka wani ilimi ka ba shi, kamar yadda shi kuma za a tambaye shi game da kai ranar kiyama wata irin ta'a yi maka. Ashe kuma kenan ƴan uwa, wajibinmu shine mu tsaya tsayin daka wajen sace wannan wajibi din. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala ya rawaito ko ya nakalo daga wani malami yana cewa, "Inna Allah ta'ala yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyama qabla an yas'ala al-walada an walidihi." Allah sai ya tambayi uba, mahaifi game da ɗansa, kafin ya tambayi ɗan game da uba. Yace fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan fa lil ibni ala abihi haqqun. Yace domin kamar yadda uba yake da haƙƙi akan ɗansa, haka nan ɗa yake da haƙƙi akan uba. Fa kama qala Allah ta'ala wa wasayna al insana bi walidayhi husna, game da ƴaƴa cewa su girmama, su kyautata, su yi ɗa'a ga iyayensu. To haka Allah kuma yace, "Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara." Bayaye sai uwa, ɗan uwa da dangi a cikin mu a yau, za mu ga cewa matsalar tarbiyya ba ta dame su ba. In kana da ƴaƴa kai ka jiyo, ɗan uwanka in na mara yana rabura, ba su damu da su ba da gudunmawar wajen tarbiyyar ƴaƴanka ba. Haka ne ko ba ka ba? Za ka iske in na mara yana rabura, ba abin da dame su. Ta haka cewa idan ƴaƴan nan suka zama na kirki, su ma sun shiga, don za ka cewa ai gari kuwa ne. Idan suka zama na banza, su ma sun shiga, don za ka cewa ai dangin suwa ne. Idan da ƴaƴan nan za su yi ɓanna, su shaye-shaye, su je su kashe wani, a ce su biya biya, uwa da uba ba su ikon biya, su ba za a kawo sai sun ba su gudun mawa biya, ɗan uwa da dangi. Amma suka iska cewa ba su damu da gani, ba a damu ba a wannan janibin wajen tarbiyyar ƴaƴa. Malamai Allah ya gaya mana su a rabbaniyu ne, in dai malamai ne ba su koran Allah. A rabbaniyu ne kuwa, kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ya fassara, kuma an ruwaito kutunkucin wannan daga Umar ɗan Khattab, su ne waɗanda suke ilmantar da mutane, su tarbiyyantar da su a kan ilimi ƙanana kaɗan 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 har su samu ilimi mai yawa, ta yadda za a zama suna da saiti, suna da tunani da sauransu. Domin shi malami yana da tasiri mai yawan gaske akan ɗansa, akan ɗalibinsa. Malami na da tasiri mai yawan gaske akan ɗalibinsa. Sai ga malami ya yi umarni, ɗalibi ya bi, ubansa ya masa umarni da gudu. Ana samu ka kuma samu. Wannan ya sa malamai su suke sahu na biyu da uku. In ka cire iyaye, mai biye masa dangi da ƴan uwa, to mataki na uku su ne malamai. Su suke ilimi, su suka karanta, kuma suke karantarwa. Su suka ilimi, suke ilmantarwa. Su suka sani, kuma suke sanarwa. Su suka san daidai, su suka san abin da ba daidai ba. Su za su nuna wa mutane alkhairi, domin sun san alkhairi. Shugabanni, Allah ya wajabta musu taimakawa al'umma da tarbiyya. Duk wata doka, duk wani tsari da wani shugaba ko wanda yake ta cewa za su sa hannu, ko kuma su ba da goyon baya wanda za ta taimaki al'umma, to sun yi aikin alkhairi. Duk wata doka da za su zartar ko su taimaka ta shawarwari, ko a kawo ta in suna majalisa ne, ko makamancin wannan, su ba da gudunmuwa ko su kiyaki da ita, alhali sun san za ta cutar da al'umma, wallahi Allah zai tambaye su ranar kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ja mana sukan shugabanni na ƙarai, alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa amaru bil ma'ruf aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari. Sai ka ce ne wallahi akibatul umur. Ashe shugaba da duk masu taimaka masa, al'umma na da hakki kansu wajen ganin cewa sun taimaka wa al'umma da umarni na kyakkyawa da annabi. Su taimaka wa da'awa, su taimaka wa yaɗuwar addini, su taimaka wa ci gaban tarbiyya su yi dokoki da za ta hana shigo da barna a cikin al'umma shigo da duk abin da zai barazana ga rayuwar al'umma abin da zai barazana ga tarbiyyarsu abin da zai barazana ga addininsu abin da zai barazana ga hankalinsu abin da zai barazana ga dukiyoyinsu abin da zai barazana ga mutuncinsu da sauransu amma kai sama ta kai ga yau ana maganar cewa a sa dokokin da za su ba da dama namiji ya wuri namiji har ma wai gari idan da mutum za a samu da laifi na yayi wadi misali to za ne kuma ya dauko amma ina zuwa hannun hukuma to ya fito domin me ne saboda yana cikin kungiyar abin da ke kira who is who idan mutum ya sata kuka je NDF kuka je hukumomi yaki da cire da canji suna ta kama kare suna ta bibiya to bai da gata ba abokin gwamnati bane ɗan abokin gwamnati ne mai dabaru ba nan nan aka kawo rahoto na force subsidy ba da karanta da yayin ku aka waye gari wai a cikin awa 24 an biya kudi dala na gugar dala dala na gugar dala dala miliyan 999 a cikin awa 24 miliyan 999 a cikin awa 24 aka biya kamfanoni da ko 30 ne wanda ba kamfani ɗaya da aka san shi a Najeriya ina labarin yanzu ina nema da khabar kana ina ta zo ana magana tarbiyyar al'umma mai mana bayani zulan wuri ba matsala auren wuri laifi ne dokoki ma ake ta kokarin kawowa ba don Allah ake miki al'umma sun jajirce sun ce ba su yadda ba su ma waɗansu hukumomin da wasu jihohi sun san ba zai su kawo jihohinsu ba in ba da haka ba da sun lata sun gaji ne da sun abin ya wuce dan kawo da yanka ba ta kai shekara 18 ba kai ba gwamnati in an tabbatar da laifin a kanka a kotu to ko dai ai ma taron naira 500,000 ko a daure ka shekara 5 kana maka Allah ka aure da yanka shekara 18 sai a daure ka shekara 5 ko ka biya taron naira 500,000 shi kuma wanda ya aure ta in ya tare da ita to yayi maka fyaɗe ne hukuncin fyaɗe za mu ko zo ba dokar Najeriya fyaɗe ko bai ne ba ba la ka mutaka kashi wajen yan sanda amma ba wanda yake magana akan zuran wuri babu wanda yake magana akan zuran wuri kuma dukkan rukunai duk arkanin zina sun tabbata cikin al'umma tallata tallace mata ne tsirara tsirara tubaji tubaji cikin jami'o'i mata tsirara tsirara tubaji tubaji ko haka ne dole da cikin malaman mu na faɗi a wani wa'azi da aka yi a Center for Islamic Studies farko farko azumin nan randa a ina jin malam Sabai Abbas da kace yayi wa'azi yake ba da labari a cikin jama'a sai ta ba da tawadan Allah cewa akwai yara ƴan mata da su mata samari da aka kama za su yi wani party a nan jami'ar Ahmadu Bello duk ya yi manya ne to ba san ko sai manya bane manyan kirki ne kuma banza ne ban sani ba wai ana magana sun sa tufafi da kwalla wai wata yarinya a cikin su ta dauki kafa ɗaya ta dora kan gaba ɗaya ana magana ana muku magana wai tana cewa to wai wasu Abdullahi ba su kai wai sun ko akwai ba za su bada ba wani ne su kai banda wannan wai har ma wannan ko wata daga cikin su ke cewa za su kira gwamna su dai su gaya mishi ban da kuma lalata cewa an kawo su an ba su dama an kare su ana ba su dani domin su gaba a cikin al'umma ta da cewa wajibin hukuma ne ta taimaki al'umma ta tabbatar da cewa ta ba su tsaro ga addinan su da dukiyar su da mutuncin su da rayuwar su sannan kuma da hankalin su akwai yankuri da aka yi shekara 3 kenan yanzu akwai wata lacciya da aka gayyace ni a masallacin almanaf ɗan uwa mata da ke gudanar da abubuwan su karkashin makarantar a gayyace ɗan uwa mala abubakar da ke toli kaduna ne zan magana a kan balantayin shi zai magana a kan maɗigo sai da aka fi nita na je kaduna sai na tarar da jami'an tsaro sun cika wuri ta kwaye na ga motocin mobile da yawa haka operation yaki ko ba yaki yaki ba ko a zima aka zo a yi sai da aka dama ake gaya mana ai matan manya ne suka ce yanzu sun cimma masallacin nan wuta inda aka kusura ake magana akan maɗugu da aka juna ba za a yi ba ba za a rima ba ba a nan ba 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 zanta ba ya aka juna a cikin garin Kaduna ba a kudancin Kaduna ba wai za su kore masallacin inda aka yi magana akan maɗugu hukuma ta san da wannan ba wani abu da aka yi don a nuna amma wanda zai aure da yarsa cikin mutunci to fa yayi sai ba yi Allah ya gari da dan aka an goya ne ya ba daidai ba za a tawata yanzu ko an goya kowa take shiki sai ga dan wani na kanna kana zo na ko bar gidanka ba abin da dane ka in ba ka gaje wani abu ne kan kana da zai kai dawo shikenan amma yayin wani ɗan abokinka ne ɗan abokin aikinka ne ɗan makwabcinka ne ɗan da za ki mu'amala da ƴaƴanka ne ɗan da za ku yi makaranta ɗaya su zauna a wurin zama ɗaya da ƴaƴanka ne ajin su ɗaya malamin su ɗaya duk baka damu ba za ka al'umma an yi sakaci ba ni kuɓawa me da ni ne da in ka kuɓa wata kila sai ba a yi ba maka yanzu gwamnati kuɓa sai a ce dan ba kai ka yi shi ba ita tarbiyya a musulunci tana da manufofi guda shida manufa ta farko kokarin tabbatar da manufar halittar ɗan adam me keke manufa ta halittar ɗan adam dan me Allah ya halitta ɗan adam bai wajen sa masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ana tarbiyya ne don a tabbatar da wannan manufa ɗin mutum ya taso a matsayin bawan Allah bi ma'anar kalma bawan Allah cikakke da zai miƙa wuya ga Allah ya jawo zuwa ga hukuncin Allah ya miƙa wuyansa ga abinda zai yarda da Allah abu ne a kai ga manyan ɗabi'un girma da halaye na ƙwarai wanda wannan ɗabi'un girma da halaye na ƙwarai su suka jawo musulunci girma a bayan can rashin sa a yau na daga dalilan da suka jawo musulunci tsangwama ta da kawo wannan girman wannan ɗabi'un nan da halaye na girman nan su ne da mafi nawa suke lumbawa a ranar kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne da za su sa bala da mafi kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama su ne fa ke tabbatar da alkhairin bawa a nan duniya da lahira su ne fa in ki kiyaye su manzon Allah ya lamunce maka gida a kololo aljanna ranar kiyama amma za ki iske cewa da bi'un girman nan suna ina mun fata muku tattali da kinki da rayuwar duniya da lahira na samuwa ga ƴan baya wato masu tasowa ne ta hanyar tarbiyya da zama yaro ta zai tunani na kinsi da tattali domin gwagwarmayar rayuwar duniya da kuma lahira gaba ɗaya ta hanyar tarbiyya ce ake koyar da hanyoyin dogaro da kai da kishin addini da ƙoƙarin jawo amfani ga al'umma da tunkuɗe cuta gare ta in ba tarbiyya ya za a mutum ya kishi ya za a yi gazar da kansa ya za a yi kishin addini ya za a yi rikirki musulunci a wurare da yawa don ta hanya zai jawo amfani ga al'umma ta gudu mata cuta ta hanyar tarbiyya ce za ta gina mafificiyar al'umma mafi alkhairi wanda Allah ta'ala ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas bai yiwa sai ta hanyar tarbiyya ta hanyar tarbiyya ce kawai za a iya samar da ko a tabbatar da tsarin gudanarwa mafi wayewa da haɓaka idan ba tarbiyya sai zo a baya a ci baya a rasa sanin gaba ballantana baya a rasa sanin kima ballantana daraja to amma a yau ne da ku mun san abin da ke faruwa a yau ne da ku mun san abin da ke faruwa tarbiyya na samuwa a ko'ina amma ta fi ƙarfi a wurare uku wurare uku nan ne aka fi samun tarbiyya a duniya ne na farko gida domin kowane ta aka haife shi a tsari ne yana shirye ya karɓi daidai ya ji Allah ya bauta masa amma iyaye su kan yi tasiri kan shi kamar da zai ke tabbata a kan haka shi ya sa ma al-ustad Muhammad Tubuk a cikin littafin manhajar tarbiyya al-islamiyya yake cewa wa idza kana al-bayt wa shahi wa al-madrasah wa al-mujtama' هي ركائز التربية الأساسية فإن البيت هو المؤثر الأول وهو أقوى هذه الركائز جميعا إنما من يجب ظاهر سامو تربية أجلها da kan titi cikin unguwa kenan da makaranta da cikin al'umma baki daya duk su ne da yake cikin tarbiya to gida shine a gaba ce kowanne tasiri shine a gaba domin anan ne take shiga makarantar farko da kowanne mutum ya shiga amma mu koma gida ga mutum da yake cikin su a yau sai ga mutum bai da kokarin ya ba addini da da'awa gidansa ana rufa mishi ana kada ku kuma fa mutum yana fadin abu a waje amma ta jigin sai ga haka ba ana saba ka kuma a sani sai ga mutum a gidansa bai ba da abu da tarbiyya ba ko haka kwata wai ko da yana fadin ko da yana koran kare shi ba dan da ya kan gari ba ko da yana gudun karfin wata ce bai fadin ta ko da yana gudun kaza ko kaza ko kaza ko ba ra'ayi shi kawai gida yana nema ya zama ba wanda ya kamata a ce shine matakin farko na samun tarbiyya ba makaranta ita ce ta biyu domin a makaranta ake gina al'umma a bisa tsarin daidaito da rashin fifiko domin a ajiye za ku yi ɗan gashin ɗan marashi kuma kuma kai karatu kai da wanda ba yi da shi kuma kuma kaga an koya muku fifiko babu sai cikin biyayya ga Allah sai cikin kyautata al'amura sai cikin abin da zai kawo amfani ga al'umma a makaranta ake koyar da hanyar ilimi da tsarin ɗabi'a a yanci a nuna mutane ga dalilinsa a makaranta ana koyar da ilimi sahihi a ginawa al'umma tunani na kyawu da kawo amfani gare ta a cikin makaranta ake tattalin yara a kan kyakkyawar wakilci da za su yi wa al'umma a kowane ɓangare a rayuwa idan makaranta ne ba ta ba da wannan gudunmuwar ba to ina za a je kuma a samu ta ga daga wani cewa innal gulama muti'u man yu'addihu wa la yuti'uka wala yuta'uka bi sallin yata'dibi dan yaro yakan bi biyayya ga mai koya masa irin biyayyan da ke da kike bazai maka ba saboda shi yaro karami ne ko dai yana karai ba girmawa ko dai yana kaza ko dai yana kaza ko kuma dan malamin na farke shi ko malamin na fadan abubuwa na ilimi sai da yana jawuwa yana tasirantuwa da abin da malami yake shi yasa kuma yana daga amana akan kaya ka dauke su kai su inda za a koya musu ba kai gun dalin karatu ba kona da sunan karatun boko ne har da tarbiyya har da tarbiyya alhamdulillah muna ta kuka muna ta kuka ba makarantu gaskiya ne kuma amma a kallon a yanzu ai mu fara samu da muna kuka ba mu da makarantar bodin kuda wanda za a ce eh an gina ta ne insha Allah kan tsarin da ake sani da maradi amma yanzu alhamdulillah mun samu ga mu da gaba da biya a ranar da dogara kawai mu Allah ya kawo albarka masha Allah ga sanan a dogarawa ga sanan a dogarawa makarantar Hudaybiya Allah ya saka su malam alkhairi makaranta ce da aka yi don yara ku wanda ke secondary school domin su samu su taso a matsayin masu hankali masu addini masu tarbiyya korafi da kuka da dukkan mu muke yi game da tsarin karantar wanda ake a boko ya zama ko an tace an gyara ayyukan waɗannan wuraren yaro ta so ta kimiyya ga fata ku da Qur'ani ya a shakira kuma a sha sai amma ka ta ke samu wannan ran da kace makaranta ba ta samu wannan ba saboda ko gurbacewar malaman ta ko saboda malaman ba a kunna da mai tsaka tarbiyya ko kuma yanzu mun tudi yayin da ta kai ƴaƴan inda za ka samu tarbiyya ba kan shiga uku sau tara dole ne makaranta ta bada gudunmuwa sai masallaci inda babu shi mutum da ƴaƴan za ka ce ayo mutum ne musamman ba haushi ne ban haushi za ka ga ya wuce zai je masallaci ga dan shi na kwallo dan ya ce baba sai ka dawo ya ce to ya wuce ta dan shi sai na ga ga a masallaci ga dan shi na kwallo ba haushi ne ba haushi ta ga kira masallaci na daga cikin manyan manyan wuraren da ake samu tarbiyya ta zan cewa nan ne mata tarar musulmi a zamanin da Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa da halifofi da sauran sarakunan musulunci su biyo baya shekul islam ibn taymiya yana faɗin magana dangane da masallaci da irin abin da masallaci ya kunsa na tarbiyya yake cewa wa kanatul masajidu majali'ul umma wa mawadi'ul a'imma wa qad assasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam masjidahu al-mubarak ala taqwa fa kanat fihi as-salat wal qira'a wal dhikr wa ta'lim al-ilm wal khutbah wa fihi as-siyasa wa aqd al-awlawiyya wal rayat wa ta'lim al-umara wa ta'lim al-irfan وفيه يجتمع المسلمون كل ما عزمه الأمر من أمر دنياهم ودينهم masallaci ke nan amma a yau masallaci wurin kawai sallah ne a tafi inda ake dogare a ta alif bayan maghrib wal isha shi ke nan amma a tsara abubuwa a kira al'umma ya zama cibiya ta ilmantarwa cibiya ta tsara tunanin mutane don fuskantar kalubale cibiya ta tunani game da shugabanci da tattalin arziki cibiya game da tsarin mustaqbal makomar al'umma sai zama cikin masallaci ta kanne ke yi haka ne ba galibi ce masallatin yan boko yan boko da ake cewa kuma su ne ma kamar ake ganin sun yi nisa da duniya amma su ne suka ba mu kokarin tunanin masallaci a bashi wannan martaba su kafa kwamitoci a kafa kaza kaza domin ci gaba amma masallaci kuma cikin gari wallahi la mara yana rabuna ga wannan ka tsaya mini ya gani dan la mara yana rabuna masallaci sun saki ayyukan su na tarbiyyar al'umma da idadin wato yadda za a zamanto jagororin al'umma nan gaba wannan kuma ba karamin aiki ba ne a takaitan takaitawa yan uwa ko shakka babu al'ummar da suna fuskantar kalubale kuma wallahi tarbiyya matsalar da take tattare da karancin tarbiyya na daga manya-manyan kalubalen cikin gida ga al'ummar musulmi ba kawai a Najeriya ba a duniya baki ɗaya wallahi dole ne al'umma mu tashi tsaye mai tsayin daka wajen ganin mun ɗauki matakan kyautar tarbiyya na yayanmu a ɓangarori guda bakwai kamar yadda malamai wanda suke rubuce-rubuce a kan tarbiyya suka faɗi ɓangare na imani lallai da raka zafi a kan imani su zamanto sun karɓi musulunci kan jikin ƙarfi ba su da alfahari a duniya sai musulunci su dinnan musulmi ne kamin komai in ya zo kwarfin san jami'a sai da zan musulmi kamin wajen zai ta aka ne kuma ta ba in ya zama dan wasan zamanin shi ko ya zama kundilan zamanin shi sai da ya zama musulmi kamin wajen kundilan zamanin shi ko dan wasan zamanin shi aka ne kuma ta ba idan ya zama to shugaban kasa ko gwamna ko waye ko me sai da ya zama musulmi kamin wajen wannan wurin aka ne kuma ta ba to ya kamata musulunci ya zama awwalan al-islamu awwalan al-iman awwalan التوحيد أولا العقيدة الإسلامية الصحيحة أولا دون أردك بيانه يتعطو تنعنسا إيماني بالله أردك بأنظر الإيمان يجب أن تأتي ولا أردك تنعنس زيه وانا على دي بلشوا يجب أن يمك لا إله تنعنس يجب أن يبقى متشوشو يجب أن يمك إلا تنعنس زيه أن لا يتبشي إني ولا أبقى يمك تنعنس يجب أن تنعنس كرو إيمان النام داشي دومن نن مكمن القوة na musulunci da musulmi in kana neman inda sirrin karfin musulmi yake to yana cikin imanin su a haska da yara ƴaƴa maza da mata a haska za su akan tsawo ɗabi'u ɗabi'un da ƴan uwa ko mun ji ko mun so idan muka yi sakaci da shi za mu tashi a wurin ma'abu abin da kai ci ba ma wai ɗabi'u tsakanin mu da wanda ba da musulmi ba a tsakanin mu da wanda ba su ba hatta cikin mu ma ba za mu wata su ya san abin da zai ci mai amfani abin da zai sha mai amfani ya yi abin da zai cutar ya nisance shi kun ga shawarar nan duk abin nan da ake tsantsan ɗai da zuke-zuke da lashe-lashe a shaka ko a waye ko a waye wanda ke iya haifar da matsala yaro ya san illarsa tun yi na ƙarami in an ga alamar zai wani abu wannan mashi ba haka ba ne a koya masa tsafta cikon addini da bahaushe ke cewa ya taso cikin tunani mai kyau da lafiya sahihiya ingantacciya hankalinsa a gyara masa shi a saita shi ya zama yana da hankali hankalin da zai kawo amfani ga al'umma wanda bai da hankali na amfani da kawo al'umma shi kansa ma an ana shi ya ba a bashi ƴancin kansa balle ma ya kawo wani gyara ɓangaren tunani ya zama yana tunanin addini kar a yadda an nakasa da ra'ayi ya shiga cikinsa inferiority complex zama tunaninsa ai wai wayewar wasu ta fi tasa ko ba ku bane ya rika tunani abinda mutanen yammacin duniya ko yammacin turai suka zo da shi shi ne a nan waya waya ke civilization na cikin westernization ya rika tunanin ai musulunci ya cika ɗauri ya cika tsanani ya cika kaza kaga wannan ba a bayar tunanin shi ba dole ne a sai ka tunanin yaro a wannan jami'in a mu'amala da zaman ta cewa wanda zai ba shi iya riƙon amana a duk inda ya samu kanshi duk inda ya samu kanshi ba mu rage a wannan mulasaba a cikin dan minti da in tuna mana ga wanda suka sani ko wanda ba sani ba in gaya musu irin wani abu da malam ya gashi shugaban wannan zama a Zamfara shi da gaya mu ba amma labarin da daga Zamfara ya je ta batukan an ce me yake so a kawo a gidan da aka ba shi dala da ya fata abubuwa sai suka zai kwaje da dan gidan da ka ta mala ai ba ta irin wannan soyayya saboda ya ce ina bukatar huta da abin zai daga shayi da ɗan da duma zai salla da yar katiba zai bacci ya ga faɗa abin da yake ko miskinan za mu karba da yatiman za mu karba ta ya abin da dai za su nema mai karanci kenan wani ne suka ce to ai ma nan gwamnati ai ba ta kashe kuɗi akan wannan ba ai ma ya ga kuɗi akan wannan a je kasuwa don ta je kasuwa ta sayo abu abin da ta ce ba saboda da ce yana bukatar dish da talbijin mai inci 25 ba ko mai cika wanda cika masallacin nan ya ce yana bukatar kujerar daga Italy ba a gode ta ba ya ce yana bukatar gado wanda inci 48 ba ya wata wanda mu ya kafa yi dariya tarbiyya ita za ta sa ni da kai da tana da naka da ƴaƴanmu duka su rika tunanin duk inda suke za su yi kyakkyawar mu'amala su wakilci musulunci duk inda suke su ga cewa ba za su ci abin da ba nasu ba hakkin su ma suna iya sarewa don su suna al'umma su cewa za su yi hakuri da kaɗan ba za su sata ba su cewa za su iya rayuwa ko hukunci inda ba a ɗauke musu addini ba ba a cire musu imani da ba su hakura amma yana kan tarbiyya ya za a samu wannan to wannan jami'in sai an ba shi muhimmanci akwai yadda ya kiyaye bambancin jinsi namiji daban mace daban wanda yake daban kar ku fara kowa da lashi aikin namiji ba namiji bane aikin mace ba namiji bane ba namiji bane amma akwai inda kuma ke tarayya duk wanda ke ganin aikin mace bai da bambanci cikin ku ya kai gida yau ya dauki kwariya ya kifa a cike ya kawo gani ya kwanta ya bacci mu gani zaiu mace mai cikin wata tara ko wata ga tana mulkina tana mun shari ta an tada ta kuma ga cikin ya tulliko na ta kare ne kai fa ba haka bane wata ma ganin mata na ba halitta dan adam ci ce ne da san hakikalin gaskiyar abin ba wani da ya ta faɗa mani cewa wai a tsarin halitta ma wai yake kan halittar dan namiji ci ce ne sa ci ma ga shi kawai dan kare ne haka yana da dauki fatanya da garma ya je gona ita ko mata ji ce mace ta haka kai shirin daukowa yaro ta bashi nono ta sha shi ta mai tarbiya kaga kowa da aikin sa wanda ya dauki aikin da ba nashi ba ya shiga uku saboda haka a koyar da yara wannan bambancin domin su sani da kashe uwa ya kamata mu sani tarbiyyar nan za ta taimaka wajen tunkarar duk kalubalen da muke ambata da namu da ba ambata ba ina so in kaddara kuma insha Allah ku daidai ne cewa ko da Allah ya kaddara dan uwan doctor Ahmad Abubakar Muhammad ya gona yayi lakkar da shirye yi dangane da kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi inda mu ba da mafita tarbiyya na da cikin abin da ambata ina zakan haka sai an tarbiyya to idan haka ne ya kamata mu sani tarbiyyar nan wallahi tana daga cikin abin da in muka yi ta in Allah ya sa da dan wannan matsalolin sai sun rabu domin mu tana cikin hukuma su a ke zuwa cikin hukuma ba cikin mu bane ke ba daga cikin mu bane ko ba daga cikin mu bane wasu aljanu da suka zo daga wata kasa suka zo nan daga cikin mu suka taso galibin su ba da tarbiyya galibin su dan sai daga ba galibin su ɗan kaɗan da ke da tarbiyyar kuma an danne su to ga shi mugun tsari ne an ce wanda ya cewa ba wanda ya fi gaskiya ba ta shi daga cikin fitilar tsarin kenan daga cikin fafin shari da bala'in da ke cikin sa ya wanda ya cewa ba wanda ya fi gaskiya ba shi ko Allah ya rawar shi da yawa yawa Allah ta duba idan yawa bai amfani da gaba yawa ne ba in ko bai da amfani da amfani shi to sai zama ɗan kaɗan masu neman gyaran su kuma an danne su so ga ba ka jin tasirinsu amma mafi yawa kawai yan an je da a sha rono yan a biya rima a sha kiɗa a mataki na gwamnati kenan idan a gidajen mu ne ba rashin tarbiyya ce ke kawo abin da ke kawo ba a masallatan mu ba karancin tarbiyya ne ke kawo abin da ke kawo ba dai idan an ce tarbiyya ba ana magana ko yaro kada ya sata ko kada ya zuba a gaba ɗaya waɗannan bangarorin da na ambata imanin sa da bi'on sa zamantakewa wayewa hankali sai tunanin da sauransu dukkan da rauni ne ko wata matsala ka dauka sai ka danganta ta matsalar tarbiya to dole ne sai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an taso da tsari na koyar da tarbiya ga babba da yaro mace da namiji da lan aure al'umma ya kyau wajibin mu ne mu dage mu yi kokari mu roki Allah ya taimake mu wajen ganin mun ba da gudunmuwa don tabbatar da tarbiyyar kawunan mu da tarbiyyar ƴaƴan mu da tarbiyyar waɗanda ke tare da mu da ma ba da gudunmuwa wajen tarbiyyar al'umma baki ɗaya lallai mu sani al'amarin tarbiyya yana da faɗi kuma na zaɓi kawai in yanko da wuraren ne ba tare da la'akari da cewa ban cika bayanan ba domin in da ke sai na yi bayanan yadda zai zama an cika ko an kawo su a kammala ko da a faɗaɗe sai ya zamanto abin da ake so ka san jawo hankalin mutane ne game da gudunmuwar tarbiyya wajen magance ko tunkarar ƙalubalen da ke fuskantar al'umma da wani gurke mu dole ne mu sani waɗannan nau'o'i na ƙalubale ba a faɗaɗa su ba da na zama na yana muƙaddima ya yi tsokaci ne ne ma abin da na daɗi tsokaci na yi bayani a kan wannan sai a yi shirin lakta mai cin gashin kanta don haka ko da aka shirya kuma kuma mai za a faɗi mu dai sani tarbiyya za ta taimaka wajen tunkarar wannan ƙalubale ɗin da haka muke roƙon Allah ya yi mana dangantakar ya sa mu ba da gudunmuwar mu wajen tarbiyya ta dukkan ɓangarori wanda yake wajibin mu na farko na ƴaƴan mu bayan kawunan mu da iyalin mu sannan ɗan uwan mu da dangin mu ƴaƴan su sannan in mu masu karantarwa ne mu san gudunmuwar da ba da anan idan kuna shugabanci ko wani ne shugabanci ne na tsarin gwamnati shugabanci ne na tsarin gida kamar a ce sarakuna shugabanci ne na ƙungiyoyi shugabanci ko wani ɓangare na shugabanci mu ba da gudunmuwar mu wajen ganin cewa al'amari ya yi kyau bayan wannan a matsayin mu na ɗaiɗaikun mutane a cikin al'umma mu ga irin gudunmuwar da za mu ba da domin al'amarin tarbiyya ya kyautata a cikinmu ya zamanto mun ba da namu kasan wajen ganin al'amarin al'umma ya kyautata mu sani ƴan uwa daga cikin abubuwan da ke hana tarbiyya ta kyautata a cikinmu akwai talauci na yadda kuma kun san haka talauci na taimakawa domin wani lokaci kana so kai ma ba ka iya ba na biyu saɓani banda talauci saɓani a tsakanin iyaye yana kawo matsala ga tarbiyya yawan saɓani da kyankuwa tsakanin miji da mata a gaban ƴaƴansu ai saɓani ya zage ta ta zage shi ya ci mutuncinta ta tuna shi ya bugi ta ta yi mashi wani abu wani lokaci ma irin wanda ya ke da rabuwar aure wallahi rabuwar aure na daga dalilan gurɓacewar tarbiyya a cikinmu na uku sanatowar munanan aƙidu da hanyoyi na fata a cikinmu na daga abubuwan da ke gurɓata tarbiyyar al'umma ga aƙidu na manya-manya ƙiri daga kai ta ne sun shigo cikinmu suna zana-zana ga al'amarin mu na addini kaga mutum ya kyauta ruwan shi da duk wani abu sai gundarin Qur'ani kada ka yadda ya samu wannan fahimtar ko ga wani bai da burgewa sai dai zaki sabon manzon Allah yana ji mutum ci mutum gidan manzon Allah wani burgewa ga gaba daya ta kare ne kaga wani shi addini ne yake so a canza mai fassara ko ya dace da fassara irin ta zamani kimiyya da fasaha su za su hukunta fassara addini yau wajen abinda tsawagen kimiyya na zahiri wanda ana iya sanzawa gobe a ce an gano akwai kuskure amma wai a yau in ya saba sai a yi watsi da wannan abin ba addini ba ne irin wannan kuna na akidu ko irin akidun za ka ana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne annabin karshe ba kamar yadda waɗannan ƴan Ahmadiyya nan ga su nan yanzu a kasashen da ke kewaye da Najeriya musamman Najaf ɗan Bahaiya ɗan Ahmadiyya sun cika waɗannan munanan akidu da ke shigo mana ba tare da illa cikin al'umma ba kuma suna gurɓata tarbiyyar al'umma da abin da ya shafi da a wata yankin mata da kurkuta haƙƙoƙin yara saɓani yadda addini ya koyar ga mutanen hulɗa da mutanen banza ta ƙanƙanin yara da mutanen da suka shafi shari'i da ɓatanci da nazartar wuraren da suke suna ɓata tarbiyya ta hanyar amfani da gidajen sinima da wurare na kallon fina-finai da makamantansu ga mummunan mu'amala da wasu suke da yayansu ba rahama ba tausayi ba jawo kaya kusa balle a bincika matsalolinsu balle su kuskure a gyara musu wannan na gurɓata tarbiyya da abin da ya shafi zaman banza da rashin aikin yi a tsakanin iyayensu kansu da kuma yayansu in sun tafi zama matasa da abin da ya shafi mutuwa mutuwa ita kanta tana haifar da maraiki maraiki na daga cikin kalubalen da ke fuskantar tarbiyya dan kuma dole ne mu dage mu yi kokari mu ga abin da za mu iya yi ko mu roki Allah ta'ala ya mana dangantakar wajen tarbiyyar yayanmu da ba da gudunmu wajen tarbiyyar al'ummar baki daya zan ba ka ta alam insha Allah ina roƙon Allah ya yi mana muwafaqa ya samu dace ya kare mu da ilimi mai amfani ilimin da zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a rayuwarmu da dukiyoyinmu da iyalinmu da ilimin Allah ta'ala ya sa albarka a cikin dukkan al'amuran da muke yi Allah tabaraka wa ta'ala zan da mu lafiya ya tabbatar da alkhairi a cikin mu ya ba mu ikon fahimtar daidai mu bita Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu nufin mu da sharri Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta addini ya yarda da mu ya ji kanmu ya samu daga cikin bayin sa intattu zan yi godiya ta musamman ga shi malam wanda shi shugabanci wannan zama da ya ba da ma har na kai wannan gaba bai dakatar da ni ba sannan bayan shi ina godiya ga su ƴan kwamitin da ke shirya wannan zama duk sallar idi karama da babba shekaru masu yawa da suka gabata ga shahar bala Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu alkhairi ya karbi gwiwar su cigaba da wannan ayyuka alkhairi kuma ƴan uwa ina fata ba za a zama an yi rauni a gwiwa ba wai dan saboda wannan karan an shirya ga abin da za a yi ba a sami ba nan gaba a shirya wani mutane su ba za su zo ba da wake haka yana da alamar rashin tarbiyya domin ta asubanci alama ta rashin tarbiyya ka ce kai ba za ka je wurin alkhairi da kai wani zai je to ka saki tarbiyya kuma kai ba ka zama ɗaya daga cikin ƙalubalen al'umma ka ga bai kamata musulmi ya zama haka ba kuma da haka abinda zai taimake mu nan gaba in an ce a dawo a dawo da yawa ninkin haka ma ta yadda zai zama to al'umma za ta ci gaba ƙalubalen nan mu fahimce shi mu kuma tunkare shi Allah ta'ala ya samu dace subhanaka Allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
a ya ku ta malam ko in yi ta aliko shi ke